الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا شدا قواتا جماد الأولى هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو ديادة دي حدود 40 شدا wadda ce daidai da 8 ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'mina Aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano da wacce gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 46 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun ji yanda da ya kamata ya mu'amalanci iyayensa fasikai idan mutum Allah ya jarabce shi da iyaye fasikai ba yanda ya iya su dai iyayen nan su ne iyayensa kuma ba a canza su ballanta na ya canza da haka a hakan a yanda suke a fasikan a haka zai ci gaba da yi musu biyayya kuma yana kokarin jan hankalin su da nasihohi da ihsani da kyautatawa da sauransu da kuma kokarin jawo duk wanda zai taimaka masa wajen yin wannan aiki ne musu da'awa dan su zamto sun zama mutanen kirki wannan yana daga cikin abin da ya wajaba akan da sannan haƙoƙin uba kafiri akan ƴaƴansa musulmi to wannan shi ma mun ji ayoyi amsa ma daga cikin ayoyin alkur'ani muka ji kamar cikin suratu al-ankabut da kuma suratu luqman dukan waɗannan da kuma ainihin wato suratu isra duk sun bada bayani da kuma amsa da ma cikin suratu al-mumtahina duk mun ji bayanin cewa idan shi ma da yawaye gari iyayensa kafirai ne to shi ma zai kyautata musu zai musu biyayya cikin dukkan abin da bai saba wa shari'a ba mun ji fadin Allah wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma da kuma wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa da ayoyi makamantan irin wannan sannan mun ji fadin Allah ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah bai hana ku ba kyautatawa da mu'amala mai kyau ga kafiran da basu yake ku ba basu fitar da ku daga cikin gidajen ku ba ku yi musu adalci wajen mu'amala Allah yana son masu adalci wa'anda Allah ya hane ku ku kyautata musu sune wa'anda suka yake ku a addini suka fitar da ku daga gidajen ku suka yi taimakekeniya akan fitar da ku to su aka hana ku kaunace su ku jibunci al'amarin su har ma Allah ya ce duk wanda ya jibunci lamarin su wannan azzalimi ne za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa madha yaf'alu idha talaba abawa ko abuhul kafiru minhu malan ko qala al muallif rahimahullah yace madha yaf'alu yaya da zai yi idha talaba abuhul kafiru min idan mahaifinsa kafiri ya neme shi da ya bashi malan dukiya ma'ana idan mutum mahaifinsa kafiri ne sai kuma mahaifin nan ya nemi dan sa ya bashi wasu kudi ko ya bashi wata dukiya ya ya kamata dan yayi su ila ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi an tambaye Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yake cewa aslamtu haditha wa ufakkiru fil alaqati al maliyya bayni wa bayna walidi. Me tambaye yake cewa ban dade da musulunta ba, sannan ina tunanin yaya alaka ta za ta kasance ta kudi tsakani na da iyayena ko da mahaifina. Hal yajibu alayya i'ta'uhu al hadith hal yajibu alayya i'ta'uhu li hadith anta wa maluka li abika. Shin wajibi ne idan mahaifina ya nemi kudi, shi bai musulunta ba ma ni na musulunta, ma'ana shi dan musulmi ne amma mahaifin ne ba musulmi ba, to sai dan yake cewa idan mahaifin ya nemi in ba shi kudi, shin zan ba shi kudi duba da hadithin anta wa maluka li abika, da kai da dukiyarka din na mahaifinka ne? Fa ajaba, sai Sheikh Uthaymeen ya ba da amsa, ma yazidu anin nafaqati la yalzamu. Sai ce eh, wajibi ne ka ciyar da shi, wajibi ne ka kula da shi gwargwadon abin da yake na larura, amma abin da ya karu ya doru akan larura, wannan ba lazimi bane akan ka, ba wajibi bane. Kar dai ka bar shi da yunwa, amma bayan yunwar, bayan ka bashi abinci ce kuma sai ka bashi wasu ƴan kuɗi da zai sai giya ya shatin da shi ba musulmi bane, ko sai ka bashi kuɗin da zai je coci ya kai donation, ina fata an gane, ko sai an bashi kuɗin da zai yi wani abu wanda yake na abin da ya wajaba na ciyarwa ka ciyar da shi, to abin da ya doru akan wajibi ko ciyarwa ta wajibi ba lazimi bane sai kai masa. Fala yajibu alaihi illa nafaqa, ba abin da ke wajaba akan ɗa wanda mahaifinsa ya zama ba musulmi ba sai ciyarwa ta wajibi. Wa amma sadaqatu falaysat mushkilatan, amma game da sadaka wannan ba matsala bace. In an koi bukatar zaka cire wata sadaka ka bayar, kuma shi ma yana bukatar wannan sadaka, in ka bashi wannan bai da wani matsala. Ka koma cikin fatawa Ibn Uthaymeen mujalladi na 20 da ko ta 25 shafi na 481. Hukumu akhadhin nafaqati wal hibati min al abil kafir, hukuncin karbar abinci ko kyauta daga uba kafiri. Mutum ne mahaifinsa kafiri ne, zai iya bashi abinci ko ya ciyar da shi ya ci abincin? Zai iya ciyar da ɗansa abinci kuma ɗan ya ci abincin? Zai iya yi wa ɗansa kyautar kuɗi ko wani abu kuma ɗan ya karɓa? Al muslimu la yarisu al kafira, ka'idar dai shine musulmi baya cin gadan kafiri. Wal kafiru yarisu al muslima, kaman yanda kafiri baya cin gadan musulmi. Lakin sai dai law utiya shakhsu min mali qaribi, amma inda law utiya shakhsu, inda za a bawo mutum wani abu min mali qaribihi, daga dukiyar makusancinsa, alladhi mata wanda ya mutu, la ala annahu mirathun, ba da sunan gado ba, walakin min babil hiba, sai dai babin kyauta, awul adiya kyautar da yake nan, awul wasiya ko kuma wasiya yayyace a bashi, fal akhadhu fi hadhihi al hal jaizun, to mutum ya karbi irin wannan kyautar ta irin wannan halin ya halata. Ina fata an gane. Jaa fi fatawa lajnati daima, ya zo cikin fatawa ta lajnati daima, amma qabulul abna'il muslimina hibatin wa hadaya wa wasaya aba'ihimul kuffar. Malaman lajnatin da'ima suka ce amma game da ƴaƴa musulmi su karbi wasu kyaututtuka ko wata wasiya da iyayensu kafirai suka bar musu, baya juzu, yana halatta, lakin la yajuzu lahum an yarithu minhum, sai dai bai halatta su ci gadan su, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithul muslimul kafir wala al kafirul muslima, musulmi babu gado tsakaninsa da kafiri, kafiri babu gado tsakaninsa da musulmi, amma babansu zai mutu tunda ya san kila ba za su ci gadansa ba, sai ya ce ya ba su wasu kyaututtuka, ko ya yi wasiya ya ce a ba wa ƴaƴansa kashi biyu ne, akwai kafirai irinsa akwai kuma musulmi, ya san cewa ƴaƴansa musulmi ba za su karɓi wannan dukiya ba, ba za su ci gadansa ba tun yana raye ko yana rashin lafiya, ko ya yi wasiya cewa a ba wa waɗannan ƴaƴan nasa musulmi wani abu, ba da sunan gado ba da sunan kyauta, wannan babu laifi su karba. Ka koma ka duba fatawar lajina ta 16 shafi na 552. Hal yasqutu birrul walidain, shin
bin iyaye yana iya saraya? Shin bin iyaye yana iya saraya? Birrul walidaini la yasqutu bihalin min al-ahwal. Akwai wani yanayi, akwai wani hali da za a ce bin iyayenka ya saraya akan ka? Malam yace birrul walidain, bin iyaye la yasqutu bihalin min al-ahwal, bai faduwa a kowane irin hali. An ce suna musulmi, ka kyautata musu, kai musu biyayya. Fasikai ne, an ce kai musu ihsani. Kafirai ne, shi ma an ce dai dole sai kai musu ihsani, ka kyautata musu. Kaga wannan ya nuna kenan bin iyaye babu wani yanayi ko wani hali da zai sariyar da shi. Fa in amarahu bi ta'atin, idan mutum yana da iyaye suka umarce shi da aikin da'a, fa birruhuma yakunu bi fi'li ta'a, to yi musu biyayya shine ya aikata wannan aikin da'an da suka umarce shi. In yana so ya zama dan kirki, dan kwarai, mai biyayya ga iyayensa, to wannan umarnin da suka bashi kuma abin da suka ce yayi aiki ne na da'a, to wannan yin aikin da'ar biyayya ce gare su. Wa in amarahu bi mubahin, idan mutum yana da iyayensa sai suka umarce shi, amma umarnin nan ba wajibi bane abin da suka ce yayi, mubahi ne. Fa birruhuma bi fi'l ma amarahu bi, to anan ma yi musu biyayya yana cikin aiwatar da abin nan da suka umarce shi da shi, duk da cewa ba wajibi bane. To amma in yana so ya zama mai biyayya ga iyayensa, duk da abin da suka ce yayi mustahabi ne ko mubahi ne, to ya aikata. Wa in amarahu bima la naf'a fihi lahuma, idan iyayensa kuma abu na uku, wannan mun ji na farko, in suka umarce shi da aikin da'a ya bi su, ya kyautata musu. In suka abu na biyu, in suka umarce shi da abin da yake mubahi, yayi musu biyayya. Na uku, wa in amarahu, idan iyayensa suka umarce shi bima la naf'a fihi lahuma, ga abin da ba shi da wani amfani gare su. In yayi abin ba abin da za su amfana da shi a cikin wannan abu, fa birruhuma, to anan ma yayi musu biyayya bi taɗiyi bi khatirihima, ta gyarar ta hanyar dadada musu ransu. Wa in lam yaf'al, koda bi aikata abin ba, wala yalzamuhu an yaf'ala, kuma ba lalle bane ya aikata, tunda ba wani amfana da za su, ba wani amfani da zai same su a cikin wannan abu. Amma ya dan dadada musu ko ya musu wani abu a madadin wancan abin, in bai aikata ba bai laifi ba, ba lazimi bane sai yayi, tunda abin da suka ce yayin ba wani amfana su zai yi ba. Na hudu, wa in amarahu bima la naf'a fihi lahuma, idan iyayen mutum suka umarce shi da abin da su ba wani amfani da za su samu, wa fihi dararun alai, amma kuma shi yin wannan abin zai cutar da shi, fa birruhuma bi mudaratihima wal ihsani ilaihima, to anan abin da ake da bukata yayi musu biyayya, ba wai zai aikata abin bane, bi mudaratihima, ta hanyar tausasa musu, wal ihsani ilaihima, da kyautata musu. Wa laysa min birrihima, baya daga cikin yi musu biyayya, fi'lu ma la naf'a fihi lahuma, aikata abin da babu wani amfani da za su samu su iyayen, wa fihi dararun alaihi, kuma shi in ya aikata abin zai cutar da shi, shi zai cutu, su kuma ba wata fa'ida da za su samu. Inda za su samu fa'idar, sai ya fifita fa'idar su akan cutuwar da zai yi, wannan wani abu ne daban. Amma shi yin abin cutar da shi zai yi, su kuma ba wani alfanu da zai musu, to anan in ya ki yin wannan abin ba za a ce ya saba musu ba. Wa in amarahu bi ma'siyatin, abu na gaba, na shida, idan suka umarce shi, yawa na biyar, wa in amarahu bi ma'siya, idan suka umarce shi da ya saba wa Allah, fa birruhuma, to yi musu biyayya, bi tarki ma amarahu bihi, yana cikin barin da kuma kin yin abin nan da suka umarce shi. An gane ko? Suka ce ya siyo musu giya, to yanzu yi musu biyayya yana cikin kin siyo giya. Ya ki siyo giya din shine yi musu biyayya. Suka ce karka ƙara zuwa wajen wane ƙanina ko wan mahaifiyarsa ko kaza, ta ce ba ma yanzu mun yi rigima saboda karka ƙara zuwa, tana nufin ta yanke zumunci. To yanzu ya je ya sadar da zumunci, shine yi musu biyayya. duk da cewa ya saba umarnin su a cikin saba umarnin biyayya su ce gare shi ma a husni suhbatihima amma fa duk da haka ya kyautata zamantakewa da su wattarafuqu wattarafuqi bihima da tausasa musu ina fata an gane yawa ya tausasa musu ya faranta musu ya yi musu biyayya amma abin nan da suka umarce shi na saban Allah ba zai yi ba ina fata an gane wa in amarahu kullu wahidin minhuma idan kowane ɗaya daga cikin su ya umarce shi bima yu'aridu ma amarahu bihi al-akhar da abin da ya ci karo da abin da ɗaya daga cikin su ya umarce shi misali babansa ya umarce shi kuma babarsa ita ma ta umarce shi kuma abin da babansa ya umarce shi ya ci karo da wanda babarsa ta umarce shi an gane jama'a baina ma amarahu bihi ma amkanahu yayi kokarin hada abinda iyayen nan nasu su biyu suka umarce shi da shi gwargwadon yanda zai iya fa illam yumkinhu idan ko ba zai iya hadawa ba in yaje na baban ya saba uwar kuma za ta ga cewa bai kyauta mata ba in yaje na uwar zai baban su zai fada da shi zai ga ya saba masa bai bi shi ba zai iya hada guda biyun ba zai iya hadawa ba to anan ya zai in ba zai iya hada biyun ba qaddama birra ummihi sai ya gabatar da biyayya ga mahaifiyarsa wadara abahu ya tausasa wa babansa wala dafahu ya mu'amalance shi da taushi ma'ana kamar yadda mun karanta wannan gabar a can baya abinda zai faru ta umarce shi babansa ya umarce shi kuma umarnin ya ci karo da juna to tunda ya ci karo zai iya yin jam'i an samu ta'arudul adilla kenan tunda an samu ta'arud can ga umarni nan ga umarni kuma umarnin ya ci karo da juna zai yumkinul jam zai iya waye jam'i tsakanin umarnin uban da na uwar to abinda ake bukata yake kenan ba zai iya yiwa ba yayi jam'i duk wanda ya fara nasa ɗayan zai ga ya saba masa to anan ya fara gabatar da umarnin uwar shi kuma uban ya yi kokarin faranta masa da kyautata masa da duk abin da ya san zai faranta masa rai al-uquq to tun daga farkon littafin har zuwa inda muka tsaya yanzu magana ake akan birrul walidain biyayya ga iyaye to yanzu zamu shiga gaba ta biyu ta wannan littafi shine al-uquq saba wa iyaye ittafaqa ahlul ilm ala anna uquqal walidain min kaba'iriz dhunubil mubiqa qala al-haytami rahimahullah addu al-uquq min al-kaba'ir huwa mattafaqu alayhi wa bawwaba al-bukhari fi sahihihi uququl walidain min al-kaba'ir wa huwa ma'a dhalika min aqbahi al-madhami fi a'rafi kulli an-nas wa akhlaqihim mala yace ittafaqa ahlu al-ilm yace malamai ma abota ilimi gaba ɗayan su sun haɗu ala akan anna uquqal walidain saba wa iyaye min kaba'iriz dhunubil mubika na daga cikin manyan zunubai masu halakar da dan adam in aka ce kawo manyan zunuban da ke halaka dan adam sa saba wa iyaye a ciki yana ciki wannan kaf malaman musulunci shine ra'ayin su qala al-haytami rahimahullah yace addul uquqi min al-kaba'ir ka kirga saba wa iyaye daga cikin manyan zunubai huwa mattafaqu alaihi shine abinda malaman musulunci suka hadu akai ka koma cikin az-zawajiru an-iktirafil kaba'ir mujalladi na biyu shafi na 115 zaka ga maganar al-haytami da yace addul uquqi min al-kaba'ir huwa mattafaqu alaihi in kana neman daga cikin mas'alar da malamai suka yi ittifaki akanta shine saba wa iyaye dukkan malamai sun sa shi a cikin manyan zunubai masu halakar da dan adam wa bawwaba al-bukhari fi sahihi Imam al-Bukhari yayi wani babi a cikin littafinsa yace uququl walidaini min al-kaba'ir sunan babin da yace saba wa iyaye min al-kaba'ir yana cikin manya-manyan zunubai yana cikin irin su kisan kai irin su shirka irin su zina irin su shangiya irin su sata irin su luwadi duk waɗannan manyan crimes da ka sani saba wa iyaye yana cikin su ka duba sahihul bukhari mujalladi na 7 hadisi na 8 na 4 mujalladi na 8 hadisi na 4 wa huwa ma'a zalik tare da cewa saba wa iyaye yana cikin manyan zunubai kuma min aqbahil madami yana daga mafi munin dabi'a abazzargi fi a'rafi kullin nas a cikin al'adin dukkan mutane wa akhlaqihim da halayen kowanne irin mutane kowanne irin mutane sun yadda cewa saba wa iyaye yana daga cikin al'adarsu mutum ya zama mai saba wa iyaye yana daga cikin mafi munin abin zargi na daga cikin ta'ada mai muni marar kyau a ɗabi'a da al'adar kowace kabila kowane yanki kowanne mutane a duniya duk sun sa saba wa iyaye daga cikin mummunan aiki abin zargi al'uququ lughatan to wai me ake nufi da saba wannan a larabci qala ibn faris rahimahullah dai daga cikin malaman lugha ibn faris rahimahullah yace al'ainu wal qafu aqu da ainun da qaf din nan aslun wahidun tushe ɗaya ne yadullu ala shakki kalmar aqqa shine ainun da qaf da ainun da qaf aslun wahidun tushe ɗaya ne yadullu yana nuni ala shakki akan sabawa yankewa kangarewa ibnu faris yace kalmar aqqu tana da ma'anar kangarewa sabawa yankewa wa ilaihi yarji'u furu'ul bab sauran rassan babin sabawa iyaye din yana komawa ne zuwa ga wannan root din na al-ain wal qaf aqqu kenan wa ilaihi yarji'u furu'ul bab bi lutfi nazarin idan mutun ya tausasa nazari da kallansa in mutun ya natsa da nazarinsa cikin abinda malamai suka fada to zai ga sauran rassan saba wa iyaye duk suna komawa ne zuwa ga wannan asalin na ainin wato al-aqqu qala al-khalil khalil yake cewa aslul aqqi ash-shaqqu asalin kalmar al-aqqu da larabci tana nufin al-ashaqqu ashaqqu shine kangarewa sabawa yankewa qala wa ilayhi yarji'u al-uquq yake cewa kalmar al-uquq tana komawa ne ilayhi zuwa ga wannan ma'anar ta ashaqqu kangarewa da aka duba da aka ce ya saba iyayensa ana nufin kangararre ne ana nufin mai sabawa ne ana nufin mai yankewa ne ka duba maqayisul lugha mujalladi na 4 shafi na 3 wa qala ibnul athir rahmatullahi alayhi yace aqqa walidahu ya uquhu uquqan fa huwa aqqun idha adahu wa asahu wa kharaja alayhi wa huwa diddul birri bihi wa asluhu min al-aqqi ash-shaqqi wal-qat'i ibnul athir sai yake cewa aqqa walidahu ana cewa mutum a ce aqqa walidahu ya saba wa mahaifinsa ya uquhu yana saba wa mahaifinsa uquqan sabawa fa huwa aqqun wannan mai sabawa ne mai ake nufi in aka ce mutum aqqul liwalidayhi ibnul athir yake cewa idza adahu idan mutum ya cutar da iyayensa wa asahu ya saba wa mahaifinsa wa kharaja alaihi yayi wa mahaifinsa fitsara yayi wa mahaifinsa tawaye to ana kiran wannan da al-uquq duk wani nau'in cutarwa a aikace da baki yayi wajen cutar da mahaifinsa wajen saba wa mahaifinsa wajen rashin kunya da fitsara wa mahaifinsa wannan ana kiran sa sai a ce aqwalidahu yayi wa mahaifi ya cutar da mahaifinsa ya saba mahaifinsa ya kangare wa mahaifinsa wa huwa ziddul bir kalmar aqu dinnan wato kishiyar albirru nagarta da biyayya kenan wa asluhu min al-aqi asalin kalmar daga al-aqi ne wanda take da ma'anar ash-shaqqi wal-qat'i tana nufin kangarewa sabawa da kuma al-qat'i yankewa ka koma cikin an-nihaya fi garibil hadith na ibn al-athir mujalladi na 4 shafi na 277 وقال الفيومي رحمه الله الفيومي شما daga cikin malamai yake cewa asulul aqi asalin kalmar aqu ash-shaqqu tana da ma'anar ash-shaqqu yuqalu ana cewa aqqa thawbahu ya tsaga tufafinsa ya yaga tufafinsa kama yuqalu kaman yanda ake cewa shaqqahu ya tsaga shi bi ma'anahu da ma'anar wancan al-aqudin wa minhu yuqal daga nan ne ake cewa aqal waladu abahu uquqan min babi qa'ada ay aqaqa kenan yake cewa wa minhu daga nan ne yuqalu ake cewa aqal waladu abahu uquqan wato da ya saba ya yanke wa mahaifinsa min babi qa'ada asalin kalmar daga babu qa'ada ne tunda wazaninta ita ma kaga aqaqa qa'ada idza asahu idan ya saba wa mahaifinsa wata rakal ihsana ilaihi ya daina kyautatawa mahaifin fa huwa aqun to ya fada cikin layin masu saba wa iyaye yana saba wa mahaifin ya ce yayi ya ki ya ce ya bari ya ki bari babarsa ta ce yi ya ki bari ya ki bari to wannan in mutum yana da wannan sifar ya fada layin aqul liwalidayhi ko kuma ba sa cewa yayi yaki bari yaki bari amma fa babu ihsani tsakaninsa da su baya kyautata musu wannan shi ma yana daga cikin ainihin wato mutumin da za a ce aqul liwalidayhi fa huwa aqun wal jam'u aqaqatun wato jam'in aqu shine aqaqatun shine jam'in kalmar inji Imam al-Fayyumi ka koma cikin al-Misbah al-Munir mujalladi na 2 shafi na 422 wa qala an-Nawawi rahimahullah Imam an-Nawawi rahimahullah yace uququl walidaini ma'khudhun min al-aqi kalmar saba wa iyaye uquq an dauko kalmar ne daga al-aqi wa huwa al-qat'u shine yankewa wa zakara al-Azhari Al-Azhari yace annahu yuqalu ana cewa aqqa walidahu ya uquhu bi dhammil ayn aqqan wa uquqan asalin kalmar kenan ana cewa wana ya saba wa iyayensa yana saba musu da yuwa aynun din nan dhamma aqqan wa uquqan aqqa walidahu aqqan ko aqqa walidahu uquqan idza qata'ahu in yayanki wa mahaifinsa wa lam yasil rahimahu bai sadar da zumuncin sa da mahaifinsa wa jam'ul aq jam'in kalmar aqi aqaqatun shine kalmar aqaqatun bi fathil huruf kulli hada yuwa harufan fataha gaba daya aqaqa aqaqa dukkai musu fataha kuma wa uququn ana iya karanta shi da uququn bi dhammil ayn wal qaf da yuwa aynun din dhamma qaf din ita ma haka wa qala sahibul muhkam me al muhkam yake cewa rajulun uququn wa aqaqun wa aqqun wa aqqun bi ma'ana wahid duk wannan ma'ana su daya ma'ana ana maida mu asalin kalmar ne wa huwa alladhi shakka as-ta'a wa ake cewa aqun shine wanda ya tsaga wanda ya yanke sanda ta yin biyayya li walidihi ga mahaifinsa, ma'ana wanda ya datse biyayya ga mahaifinsa, mahaifinsa zai ce yayi ba zai ba, zai ce ya bari ba zai bari ba, ya riga ya datse biyayya tsakaninsa da mahaifinsa, wannan shi ake kira da aqul li walidai. Hadha qawlu ahli al-lugha, wannan fa in muka komar da asalin kalmar aqudin zuwa ga malaman larabci, a larabci ga ma'anarta. Ka duba sharhun Nawawi ala Muslim mujalladi na biyu shafi na 87, wa yunzar ka kuma duba al-muhkam mujalladi na 1 shafi na 54. Al-uququ istilahan, wannan mun ji ma'anar al-aqu ne a larabci, to sai kuma al-uququ ma'anar al-uququ istilahan a shari'ance. قال الشيخ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله الشيخ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله يتي في فتاويه أتكم فتاوينسا الأقوق المحرم كل فعل يتعذى به الوالد أو نهوه تعذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح يكتع العقوق المحرم إرن سابا وود أكا هرمتا كل فعل يتعذى به الوالد دكا وانا أيكي دزي چوتا دمهي فيه دقا بند إنتاي ماهي فنسا زي جبادا دي zai ji ya cutu au na hauhu ko makamancinsa ta'adhiyan dan cutarwa laysa bil hayyin ba abin da yake mai sauki ba ma akaunihi laysa min al af'al al wajiba tare da kasancewar laysa min al af'al al wajiba baya daga cikin ayyuka waɗanda suke na wajibai saba iyayaye ba wani wajibi bane ballanta naka ce lalle sai kai wa rubbama qila akan ce da'atul walidaini wajibatun yi wa iyaye biyayya wajiba ce fi kulli ma laysa bi ma'siya cikin dukkan abinda ba saban Allah bane wa mukhalafatu amrihima fi dhalika huququn saba wa umarninsu a cikin abinda bai saba wa Allah ba to ya zama saba wa iyaye ka duba sharhun Nawawi ala Muslim mujalladi na biyu shafi na 87 wa qala al-Qurtubi rahimahullah Imam al-Qurtubi rahimahullah yace uququl walidaini abinda ake nufi da uququl walidain mukhalafatuhuma saba musu fi aghradihim al-ja'izati lahumu cikin wasu abubuwa da suke so cikin wani abu da suke so wanda ya halatta daye musu sai ya ki musu ya saba musu ya shiga cikin uququl walidain kama anna birrahuma kaman yanda ya kasanye musu biyayya muwafaqatuhuma yana nufin yin daidai yin muwafaqa da su ala agradihima akan abinda suke nan abinda suke nufi ko abinda suke so da haka in da yayi daidai da iyayensa abinda suke so ya zama dan kirki ya zama mai biyayya ga iyaye in ko ya saba wa muradan su ga abinda suke so shi kuma yana san aka san haka to ya shiga cikin masu saba wa iyaye wa ala hadha a karkashin haka idza amara idan uwa da uba suka yi umarni aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikin su yayi umarni waladahuma ya umar suka umarci dan su bi amrin da wani umarni wajabat da'atuhuma fihi da bai da wani zabi wajibi ne yayi musu da'a a cikin wannan abun wajibi ne da'aye wa iyayensa da'a a wannan abun da suka umarce shi wanda ba saban Allah bane idza lam yakun dhalika al-amru ma'siya matakar dai al-umarnin ba saban Allah bane wa in kana dhalika al-ma'muru bihi min qabil al-mubah wai koda abin nan da suka umarce shi da shi min qabil al-mubah fi aslihi asalin abun mubahi ne ma ba wajibi ba asalin abun mubahi ne ba wajibi bane yin abun amma sai suka umarce shi to tunda sun umarce shi jidda abun mubahi ne to yanzu shi a wajensa ba mubahi bane dole yayi musu wa kadhalika idza kana min qabil al-mandub haka ma idan abinda suka umarce shi yana bangaren mustahabbi wa qad dhahaba ba'd an-nas wasu daga cikin malamai sun tafi ila anna amrahuma bil mubah umarnin iyaye in dai na mubahi ne ba na wajibi ba yusayyiruhu fi haqqil walad manduban ilai to yakan rikide a haƙƙin da ya koma abin so abin nema zuwa gare shi aikata. Wa amrahuma bil mandubi, umarnin su gada ya aikata wani abu wanda yin sa mandubi ne mustahabi. Yaziduhu ta'kidan fi nadabiyatihi, to umarnin da suka ba wa yin wannan abun ya kara wa abun karfi wajen mustahabbancin sa. Inda mustahabi ne kawai, to sai kuma iyaye suka nuna sha'awar su ga da yayi wannan abun, to yanzu mustahabbancin ya kara karfi.
Mafhum? Ku duba tafsirin Qurtubi mujalladi na 10 shafi na 238. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah yace al-uquq kalmar al-uquq mushtaqqun, an tsago ta ne, an ciro ta min al-aqi, daga kalmar al-aq, wa huwa al-qat'u, shine datsewa da yankewa. Wal muradu bihi, abun nufi, suduru ma yata'adha bihi al-walidu, bayyanar abinda ke cutar da uba, min waladihi, daga ɗansa. Dukkan wani abu da ya bayyana na cutarwa da ɗaye wa mahaifinsa, min qaulin, magana ce, aw fi'lin, ko wani abu ya aikata, illa fi shirkin, sai dai fa a cikin shirka ne, aw ma'asiyatin, ko saban Allah, ma lam yata'annabil walidu, matukar lam yata'annabil walidu, ma damar ko matukar uba ba zai shiga cikin mawuyaci ko matsanancin hali ba. Wa dabatahu Ibn Atiyyata bi wujubi ta'atihima fil mubahat, Ibn Atiyya shi kam ya tafi akan wajibcin yi wa iyaye mu biyayya cikin abubuwan da suke asalin su mubahi ne, mustahabbai ne, wato halal ne, fi'lan wa tarkan, wajen aikatawa ko bari, abun mubahi ne, sai suka ce da yayi, to yanzu wannan mubahancin ya ƙara ƙarfi. Abun mubahi ne da yana so yayi, sai suka ce kar yayi, to wannan dole ya bar wannan abun. Wastihbabihima fil mandubat wa furudil kifayati kadhalika, wastihbabiha, haka mustahabbancin yi musu biyayya, ko kuma yi musu biyayya cikin abin da yake mustahabbi ne, fil mandubat, cikin abubuwan da suke mustahabbai, wa furudil kifaya, haka abin da asalin sa farilla ne amma ba akan kowa da kowa ba, fardu kifaya ne. Misali, sai suka ce masa so yake suke ya karanci harkar lafiya. Yanzu ana da ma'aikatan lafiya da yawan da ba lalle sai kowa ya je yayi ba, to sai su kuma iyaye suka nuna, yanzu kaga shi wanda zai karanci harkar lafiya, misali akwai wadatar likitoci, akwai wadatar jami'an lafiya, wasu ma suna nan a zaune ba su samu abin yi ba, misali, to yanzu sai kuma iyaye suke son mutum shi ma ya je yayi, kafin su umarce shi, yanzu shi mubahi ne ya je karanci wannan fil din. Amma yanzu tunda suna da sha'awar ya je karanci wannan, to yanzu wannan fardu kifaya ne, to amma yanzu shi ma ya zama wata fardu kifaya amma mai karfi shi a kansa. An gane ko? Qala Ibn Atiyya, koma lamba ta biyu, Ibn Atiyya rahimahullah yace da'atul walidayn, yin biyayya ga iyaye, la tura'a fi rukubi kabiratin, ba a la'akari da biyayya ga iyaye cikin aikata wani babban laifi, in suka ce a aikata laifi babba ba za a aikata ba. Abinda suka yi umarni da shi, umarnin sai ya zamanto kabira ce min kaba'irul dhunub, abinda suka ce ayi babban laifi ne, mutum ba zai ba. Wala fi tarki faridatin ala al-ayal, ko kuma inda iyaye suka buƙaci ɗansu ya bar wata farilla, kuma farilla ce ta ainihi ba fardu kifaya ba. Watalzamu ta'atuhuma, amma fa lalle ne yi musu da'a fil mubahat, cikin abubuwan da suke ba lalle din ba shi, wato cikin abubuwan da suke mubahi. Wato stahsanu fi tarki ta'atin nudub, haka kuma abu ne mai kyau ya bar wani aikin da'a wanda yinsa mustahabbi ne. Yana so zai azumin litinin da alhamis, ko azumin nafila, ko yana so ya sallar dare, suka ce ya kwanta ya huta, suka ce ba sai kai sallar nan ba, ai kana akwai ga bacci nan a idan ka, baka samu bacci ba, kaza kwanta kai bacci, misali. Ko kuma yace zai azumi, suka ce kai kullun kana ta azumi, duk dubayen da ka kamar wanda ka shekara baka da lafiya, ka dan dinga dagawa mana, dan haka azumin nan baba sa tace sai ya ci abinci, misali. To kaga yin azumin na nafila ai mustahabbi ne, to wannan shi ma sai suka ce ya ajiye ya bari, to abu ne mai kyau sai ya hakura ya bari. Wa minhu, daga ciki ma fa hadda amru jihadil kifaya,
umartar sa da ya bar wata wato jihadi na fardu kifaya. An gane fardu kifaya, yanzu jihadin bai ayyana akan sa ba, yana nan a fardu kifaya, sai ya ce shi yana so ya shiga, suka ce ya hakura ya bari. Wal ijabatu lil ummi fi salati ma imkan al i'ada, da amsa kiran mahaifiya idan tare da yiwuwar sake sallar. Ya kabbarta sallar nafila sai ya ji ta kira shi, kuma ya san halinta. Yanzu nan bai amsa ba, ta san tana jin motsin sa a cikin daki, za ta iya baki, za ta iya tsinuwa, zai ji zage-zage da abun nan, sai yanke sallar ya amsa. In yaje ya ji mai za ta gaya masa umarnin da ta bashi, sai kuma ya dawo ya sake sallar. In akwai imkaniyar sake sallar, to zai iya amsa mahaifiyarsa in yana sallah. Ala anna hadha aqwa min an-nudub, akan cewa wannan kaga shi yafi karfi ma min an-nudub daga mustahabbi. Lakin yu'allalu bi khawfi halakatin 'alayha, sai dai zai yanke wannan sallar. Lakin yu'allalu ko yu'allalu, sai dai ana iya ganin dalili bi khawfi halakatin 'alayha, saboda tsoron halakata. Ma'ana sai ji tana kira, kuma da alama ta shiga cikin wani yanayi, misali tana da asma, kawai sai kuma asma ta yi attacking dinta, kuma ya san irin yanayin da take in tana in abin ya motsa, sai ji tana kiransa kuma ta fara yin ƙasa. To kaga wannan, tunda yana tsoron halakata, sai ya yanke sallar ya zo ya ji kiran mai take masa, agajin mai take bukata ya kawo mata. Wa nahawihi, da makamancin haka, mimma yubihu qata'a as-salah, daga cikin irin abubuwan da suke halatta a mutum ya yanke sallah. Daga ciki kaga akwai wannan sallar nafila, mutum ya katse ta, wannan duk mun tattauna a can baya, ko ka duba Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 406. Wa qala ibn Hajar al-Haytami, ibn Hajar al-Haytami, ka san guda biyu ne, akwai ibn Hajar al-Haythami, akwai ibn Hajar al-Haytami. In kun tuna, mun yi wannan tafsilin a karatun Hikmatu min at-Tarikh. Dabitul uquqi alladhi huwa kabiratun, hukuncin saba wa iyaye, wanda kowa ya san saba wa iyaye kabiratun, babban laifi ne. Huwa shine an yahsula minhu lahuma aw li ahadihima idha'un, shine mutum ya cutar da iyayensa ko ɗaya daga cikin su. Laysa bil hayyin, wannan ba abu bane mai sauki, ay urfan, ko kuma laysa bil hayyin ay urfan, ba abu bane mai sauki a al'adance. Wa yuhtamalu anna al'ibrata bil muta'azzi, wa yuhtamalu zai iya yiwa a dauka cewa anna al'ibra, abun lura, abun la'akari, bil muta'azzi, ana la'akari da al muta'azzi, shi wanda zai cuti din. Karka ga cewa al'ada dan kawai kayi wa babanka kaza ko ka ce kaza, ba ai ba wani abu bane, a'a, shi bin nisba ila walidik, ka kalli shi mahaifinka ka ga shi menene yake bata masa. So karka ce a'a ai kawai tunda yawanci dai dan kawai mutun ya ce wa babansa kaza ko mutun ya ce wa babansa kaza, ai ba wani abu bane, kuma a kasar Hausa ma kaza kaza, a'a, to shi kila babanka yana da wata fahimta cewa wannan abun in kai masa shi kamar rashin da'a ne a wajensa. To shi yasa sai a kalli shi wanda ya cutin, ba wai abun ba zai cutar ba, kaka kalli wannan, sai kalli shi wanda ya cutin, wanda zai cutin, ko kuna fahimta. Walakin law kana fi ghayatil humqi aw safahatil aqal, walakin sai dai law kana, da mahaifin mutun zai kasance fi ghayatil humqi, yana cikin wauta wawa ne na ƙarshe, aw safahati aqalin, ko wauta irin ta hankali, yana da wauta wato irin ta hankali, wato ma'ana yana da rawangwaman hankali, fa amara, ma'ana babansa yana da dan matsalar kwakwalwa, sai ya umarce shi. Auna ha waladahu, ko kuma wannan uban sai ya hana ɗansa, bima la yu'addu mukhalafatuhu fihi fil urfi uquqan, sai uban ya sa shi ko ya hana shi wani abu wanda ba a kirga wannan abun a matsayin saba wa iyaye a al'adar wannan yankin. La yafsuqu waladuhu bi mukhalafatihi na idhin, to ɗansa ba zai zama fasiki ba za a ce ya saba wa ɗan mahaifinsa ba, da haka ya zama fasiki bi mukhalafati saboda ya saba masa hina izna irin wannan domin abinda ya faru a al'adar wurin ba a daukan wannan abin a matsayin saba wa iyaye duba da haka shi ma sai ya mu'amalanci mahaifinsa da irin wannan sai kuma mahaifin ya zaman to kila yana ganin kamar an saba masa to wannan dan ba za a ce ya zama fasiki mai saba wa iyaye ba a irin wannan li uzrihi saboda yana da uzri sai dai ya kiyaye nan gaba tunda ya fahimci abin yana bata ran mahaifin to sai ya kauce amma a karan farko da yayi tunda abin a al'adar wurin ba saba wa iyaye bane ina fata an gane wa kaza sa'iru awamirihi allati la hamila alaiha illa da'afu aqalihi wa safahatu ra'yi haka sauran dukkan wani umarni da irin wannan uban zai bada allati la hamila alaiha wanda ba zai yi a iya daukan wannan umarnin ba ko allati la hamila alaiha babu wanda zai iya daukan irin wannan umarnin ya dora wa wani illa da'afu aqalihi ba wani abu yasa haka ba sai dai in mutum mai raunin hankali ne wa safahatu ra'yihi da wautar ra'ayinsa an gane ko yawa in ya zamanto sauran umarnin ma ya bashi umarnin abinda in dai mutum hankalinsa kalau yake ba zai bada irin wannan umarnin ba in dai mutum ba baudadde bane yana da ra'ayi sadid ba zai bada irin wannan umarnin ba to haka shi ma sai da ya saba wa iyayensa ko mahaifinsa akan irin waɗannan abubuwan da suka saba wa hankali ko suka saba wa tunani lafiyayye to wannan shi ma yana can ba za a sa wannan dan a cikin masu saba wa iyaye ba saboda wannan uzurin walau uridat ala arbabil uquli da za a bujiro da abin da uban ya umarci dan gama abota hankali la'adduhu umuran mutasahilan fiha to da za su sa wannan abun a cikin al'amura waɗanda akwai sauki da sassauci a cikin su shi uban ya dau zafi amma inda zaka je kace me ya hada ka ne da babanka mun ji nan ma yazo ya ga mana kace kunji sai kuka ji al'amari ne wanda dukkan ma'abota hankali sun san wannan ba abun ta da jijiyar wuya bane kawai kila a rana a sama yake ko kuma saboda wannan raunin tunanin ko hankalin shi yasa shi kawai ya dauki abun wani abu wala ra'au annahu la iza'a bi mukhalafatiha kuma wa'annan ma'abota hankali in suka ji abun za su ga a to ai wannan babu wani cutarwa li mukhalafatiha dan an saba irin wannan umarnin domin saba wa irin wannan umarnin ma yafi kama da hankali hadha huwa alladhi yuttajahu ilayhi fi taqrir dhalika alhad wannan shine abun da za a fuskantar da da zuwa gare shi wajen tabbatar da irin wannan iyaka din ma'ana da ya fahimci iyayen da yake zaune da su ko da yake a al'adar garin a al'adar yankin abu kaza dan mutun yayi wa iyayensa ba za a ce yayi musu rashin da'a ko ya saba musu ba amma dai a karan farko yayi ya fahimci mahaifinsa bai ji dadi ba za a yi masa uzuri saboda al'adar wurin wannan ba saba wa iyaye bane amma shi tunda ya fahimci hakan ya saba wa iyaye mahaifansa to sai ya kiyaye nan gaba ina fata an gane muna da sauran mintuna mun ci bito ka koma cikin az-zawajir na Ibn Hajar al-Haytami an-Iqtirabil abunan kaba'ir mujalladi na 2 shafi na 115 wa qala taqiyuddin as-subuki rahimahullah taqiyuddin as-subuki yace dhabitul uquq hukuncin saba wa iyaye ka'ida da zaka gane ka saba wa iyayenka idha'uhuma cutar da su bi ayyi nau'in da kowane irin samfuri min anwa'il adha na nau'o'in cutarwa kowane irin nau'in cutarwa mutum yayi wa babansa ko babarsa ya shiga cikin al'aq liwalidai ya shi baya fada ya fada cikin hadari babba dan ya fada cikin masu saba wa iyaye kalla wannan abun na cutarwar dan kadan yayi au kathura ko da yawa nahaya anhu au lam yanhaya sun hane shi yin wannan abun ko ba su hane shi ba au yukhalifuhuma ko kuma ya saba musu fi ma ya amurani cikin abinda suka umarce shi au yanhayani ko ya saba musu cikin abinda suka hane shi bi shartin tifa'il ma'siyati fil kull da sharadin koruwar saba wa Allah a cikin duka cikin ko umarnin ko hanin ya zamanto umarnin ne bai sabawa Allah ba in hanin ne bai ci karo da wani umarni da Allah na cewa a yi ba ka koma cikin Umdatul Qari mujalladi na 22 shafi na 86 wa saha an Ka'ab al-Ahbar wata magana ta inganta zuwa ga Ka'ab al-Ahbar annahu su'ila anil uquq an tambayi Ka'ab al-Ahbar game da sabawa iyaye me ake nufi da al-uquq fa qala sace idza amaraka abawaka falam tudihuma faqad aqaqtahuma babanka yace yi baka yi ba ka saba masa ka shiga cikin masu saba iyaye ummanka tace bari kuma kaje kai abin ka shiga cikin masu saba iyaye shikenan wannan shine abin da aka ruwaito aka tambayi Ka'ab al-Ahbar yace in kana son ka gane me ake nufi da saba iyaye idan iyayenka suka umarce ka baka yi musu da'a ba to ka saba musu wa inda au alayka in kai wani abu suka yi maka muguwar addu'a faqad aqaqtahumal uquqal uquqa kullahu to ka sani ka saba musu sabawa gabaki daya ma'ana ba sai kana yi kaji sun yi maka muguwar addu'a to wannan abin da ka aikata ka saba musu ka koma cikin Al-Jami' Ibn Wahab shafi na 186 da Hilyatul Awliya mujalladi na 6 shafi na 32 sai mu tashi wa mimma warada fi sunnati fi targhib fi tarhibi wa tahdhiri min al-uquq wannan an gaya mana ma'anar al-uquq lughatan da kuma istilahan yanzu kuma za mu shiga ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam game da khatarin sabawa iyaye insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotin tiban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin